نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إغواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة سادوا أولا مسلا من البركة مسلا شنغ اللغة لكينا شكينغ لنبوشي أجار بوشي أولا يمشي للا ربا yau 26 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1438 da kuma shi yake daidai da 21 ga watan 6 miladiya ta 10 miladiya ta 2017. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin surati Maryam alaiha salam, kuma yau shine jajiberen dubo wannan tafsiri insha Allah. Kamar da muka saba, zamu ansa wasu daga cikin tambayoyin masu tambayoyi kadan, saboda zamu rage ansa tambayoyi saboda mu samu mu kai inda ya kamata a ce nan aka tsaya. Don haka wasu masu tambayoyin da sai ai hakuri, ba zamu iya ansa duka tambayoyin da muka samu ba saboda lokaci, gashi kuma abin ya zo ƙarshe. Ba mu dage ba sai a kasa kaiwa inda ya dace a ce nan aka tsaya. Wannan mai tambaya yake tambaya menene hukuncin hura abinci da baki dan yayi sanyi mutum ya ci. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana mutum ya hura abincinsa ko abin shansa. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nafkh at-ta'am wa ash-sharab. Hadisi ne ingantacce, yana cikin Sunan Abi Dawud da Tirmidhi da wasu daga cikin littafin hadisi. Annabi ya hana mutum ya hura abinci da bakinsa, ko ya hura ruwan sha da zai sha, yace akwai wani haki yana hukurewa da baki. Malamai suka ce da yake dalilin hanin, saboda tana yiwuwa bayan ka yi amfani da abin wanda ya buƙaci amfani da shi, idan ya ga kana hurawa ya san yayin hurawan nan wani abu na yawunka zai shiga, zai iya fita ya shiga cikin abincin, zai yi ƙyanƙyamin ya ci ko da kuwa yana da buƙata. Sannan wasu daga cikin malamai suka ce kuma alama ce da take nuna haɗama da rashin haƙuri, garaje ka haƙura ya huce mana. Saboda haka akwai alama ta shara da tama, shine kwaɗayi da rashin haƙuri da garaje. Shi yasa wasu malamai suke cewa makaruhi ne mutum yayi wannan, saboda wannan hali sun ɗauki hanin ababin karhaji, cewa makaruhi ne mutum ya riga haka, domin zai sa mai buƙatar abincin ya kuma guje masa. Sannan sai yake tambayar hukuncin bacci bayan sallah asubahi. Babu wani nassi da ya hana, wato babu wani nassi sahihi da ya hana bacci bayan sallah asuba, ko bayan sallar azhar, ko bayan sallar la'asar, ko bayan sallar magriba. Bayan sallar magriba akwai hadisin da ya hana bacci kafin isha'i, saboda kan mutum ya rasa sallar isha'i. Amma bayan sallar la'asar, bayan sallar azhar, bayan sallar asuba, wannan babu wani hadisi sahihi. Bayan sallar la'asar akwai hadisin da bai inganta ba, cewa man nama ba'da al-asr fa usiba fi aqlihi fala yalumanna wa faqtulita aqluhu fala yalumanna illa nafsuhu. Hadisi ya ce wanda duk yayi bacci bayan la'asar wani abu ya taba hankalinsa, to kai zargi kowa sai kansa. Hadisin bai inganta ba. Hadisin Layth ibn Abi Sulaym, wanda malamai sun ce yana da rauni matuƙa, so haka hadisin sama yana da rauni. Bayan asuba ana son mutum bayan sallar asuba ya zauna inda ya sallah, ya ci gaba da ambaton Allah har rana ta fito, ya tashi raka'a biyu da ya samu falalar da take cikin wannan, Nabi ya ce mutumin da ya samu raka'a biyu bayan yayi sallar asuba ya zauna a wurin sallar sa har rana ta hudo ta fito ta yi haske ya tashi yayi raka'a biyu kamar yayi umara to ana son yin wannan ba dan kuma saboda samu wannan falalar to amma da a ce mutum a gajiye yake yayi wani abu da daddare ya gaji ko cikin tafiya ya dawo ya gaji to ba a cewa kai ya kwanta yayi bacci akwai hadisi a cikin sahih ibn hibban hadisin abu qatada radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza arrasa bil layli توسد يمينه وإذا عرس بعد الصبح نصب صائده نصبا ووضع رأسه على كفه يكي سواء النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء إذن زي أن جنج نار الدري زي رمي الدري تو يكن فلو دهن سنة داما يتي إنكم زي يباين أصباهي سيد واتو كفي hannunsa ya dora kansa akan tafin hannunsa wato ya kishingida haka maimakon ya kwanta gaba daya ya fulo da hannunsa sai ya kafa hannunsa sai ya dora kansa akan abin da wato kamar ya dan kishingida at-ta'ris shine kai bacci dan gajiya shine rurubi mutum ya gaji ya dan kwanta ya dan yi bacci abin da muke cewa ya dan matsi to abin da wannan hadisi yake nuna annabi yakan dan yi bacci ba a subahi in bukata ta taso akwai gajiya tare da shi shi yasa yace idza arrasa saboda kaga ashe ba a hana ba idan akwai bukatar kai baccinka kai baccinka waccan falala ce in ka tsaya ka jira ta to alhamdulillah zaka samu in baka yi ba to ba za a zarge ka cewa me yasa ka bar falalar ta kuce maka ba kai wa Allah laifi a limancin yara wanda suka haddace alqur'ani ko wani sashi na alqur'ani amma ba su san ilimin sanin sallah ba wato fiqhu to ya ingancin sallar ya halatta yaro ya yi limanci ko da tsantsani ne bai balaga ba kamar yadda Umar ibn Salima radiyallahu ta'ala anhu ya riƙa yi wa mutanen sa limanci saboda cikinsu ba wanda ya kai shi karatun alqur'ani bayan sun zo sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wanda ya fi ku karatun alqur'ani ya muku limanci da suka duba gaba daya cikin unguwar babu wanda ya kai shi wannan yaro shi kuma shekararsa shida to sai suka sa shi gaba yake musu limanci shekararsa shida sai yake jan su sallah har ma ya zama dan gautar da aka daura masa ya dan yayyage in yayi sujud in yayi sujada sai duwawun sai ya fito to shi da wata mata ta ce da Allah ku rufe mana duwawun limamin mu to shi ne ya ce aka so masa kayayyaki sababbi ya ce bai taɓa farin ciki irin ranar ba ka san yaro da sababbin kaya saboda haka idan har yana da tamizi yana da fahimta yana da hankali kuma an sanar da shi abubuwan da yadda sallar take ya iya ba komai dan ya ja sallah amma dai ya zamana babu wani wanda yake ya fi shi idan akwai wanda ya fi shi karatu fi shi shekaru ko da karatun shi ya fi hadda Qur'ani amma wanda ya fi shekaru ya fi shi abin nan a sa babban amma idan har ya kasance shi ya fi shekaru kamar irin yanzu a azumi ana sallar asham to ta yi ya zama na unguwar shi ne mahaddaci ko ko a shi yake da hadda mai tsoka da za a yi sallar a bayansa a ji daɗi to ba a cewa tunda shi yaro ne karami ba zai yi ba za a iya sa shi illa iyaka dai ya kasance ya san wani abu na sallah ya san yadda ake sallah ba wai kawai dan ya haddace Qur'ani ba galibi a wancan lokacin karatun alqur'ani tare yake tafiya da fahimtar addini in an ce wanda yake makaranci alqur'ani a da sabba a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wai kawai alqur'ani yake ja ba bai san me yake faɗa ba yace aqra'ukum kitabillah ba wai yana nufin kawai ya iya karantawa ba amma bai san komai na hukunce-hukunce ba wannan ba shi ake nufi ba haka inda za a samu wanda ya haddace alqur'ani amma bai san yadda ake sallah ba bai iya tsayuwar sallah ba bai iya ruku'u ba bai iya sujjada ba wani kuma ya haddace kawai ne daga alamtara zuwa nasi to shi za a sa limanci mai wannan alamtara din wancan kuma duk da ya haddace amma bai san hukunce-hukunce ba to ba a daukan shi makaranci alqur'ani tunda bai san abin da alqur'ani yake gaya masa ba wannan shine saboda haka ba laifi bane da an sa yara idan ya kasance yaron ya san wani abu na hukunce-hukunce in bai sani ba sai a sanar da shi a koya masa domin ya zama da an samu yadda ake so wanda yake cewa yayi wale mahaifinsa laifi kuma yayi nadama ya kuma nemi mahaifinsa yafe masa amma ya kiyafe masa ya ma aika wasu abokansa don su roke shi yafe masa amma ya kiyafe masa har ma ya ce ya tsine masa to lalle babban laifi kai to wai yanzu ya zai yi zaka ci gaba da lallashin mahaifinka mahaifinka yana nan mahaifinka ne tunda har ka bata masa rai to ka ci gaba da lallashin sa ka ci gaba da kamun kafa da wasu wanda kake ga zasu lallasan maka shi tun yana da rai kuma ka ci gaba da kyautata masa da ya sani ko bai sani ba sakila idan ya san abin daga wajenka ne kika raba to amma kana iya yin dabara ka kyautata masa ba tare da ya san daga wajenka bane kai tai masa wannan kuma kana yi masa addu'a kuma kana roƙon Allah Allah ya yafe maka shi kuma ya kamata ya fahimci duk mutumin da yayi laifi yace ya nemi afuwa to a yafe masa falyafu walyasfahu haka Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum yace ku yi afuwa mana ku yafe ku ba ku san Allah ya gafarta muku haka Allah ya faɗa alqur'ani yace ku yi afuwa ku yafe ku ba za ku so Allah ya gafarta muku ba wane ne cikin mu baya yi wa Allah laifi kuma ya daga hannu ya ce Allah na tuba ka yafe ni to Allah ya yafe masa to dan menene kai dan ka ya maka laifi kace kuma kai har abada ba za ka yafe masa ba baka san kai Allah ya yafe maka laifin da kake masa kana so to tunda kana so kai maka yafe ma wani wanda ya maka laifi ya neme ka afuwa musamman ma yanzu muna cikin goma din nan ta karshe ta azumin ta Ramadan wacce take cike da falala lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tambaye shi cewa idan ta riski lailatul qadr bai za ta ce wace addu'a za ta yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita cewa ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah kai ne afuwa ne kana son afuwa mu ba kai mana afuwa kaga ashe Allah yana son afuwa kuma wannan lokacin yin afuwa ne saboda haka idan mahaifinka yana jin mu to muna mu ma mun shiga cikin masu roƙa maka alfarma ya yi maka afuwa Allah ya sa ya ji kuma ya maka afuwa din kuma a kiyaye gaba
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbihi mardiya
to a wannan aya muka tsaya a jiya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbihi mardiya annabi isma'il alayhi salam ya kasance yana umartar iyalansa da sallah yana umartar su da zakka kuma ya kasance yardajje ne a wajen ubangijinsa kace wannan aya tana nuna mana yadda ya kamata kowane musulmi ya damu da kula da iyalansa da umartar su da waɗannan abubuwa guda biyu sallah tana nuni ne zuwa ga haƙƙoƙin ubangiji subhanahu wataala zakka tana nuni ne zuwa ga haƙƙoƙin bayansa saboda haka bawa mutum ya umarci iyalansa da ƴaƴansa da waɗanda suke ƙarƙashinsa domin su kiyaye haƙƙoƙin Allah kuma su kiyaye haƙƙoƙin bayan Allah ahlahu da aka faɗa a nan mun ce a wancan lokacin wanda su yake ahalin shi Isma'il alayhi salam shi ne mahaifiyarsa da ƴaƴansa da kuma surukansa wanda suke tare da shi a wannan wadin gairi zizar su ne ƙabilar Jurhum ƙabilar Larabawa wanda ya aure a cikinsu da matarsa waɗannan su ne ahalihu ɗin su ne mutanensa da aka aiko masa da aka aiko shi zuwa gare su saboda haka ahalun rajuli idan aka faɗi ahalun rajuli kaga ana yakan zo da ma'anar matarsa da ƴaƴansa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala a kisar annabi Ibrahim alayhi salam yake cewa faraga ila ahlihi fa ja'a bi ijlin samim sai ya yi saɗaɗa ya je wajen iyalansa ya zo da wani wato ƙosashen dan maraƙi gasashe to kaga ahlihi a nan yana nufin iyalansa yana nufin matarsa gidansa inda matarsa da ƴaƴansa suke kaga an kirawo su ahlihu haka nan annabi Musa alayhi salam Allah subhanahu wataala yana gaya mana izra anaran fa qala li ahlihim kuthu inni anastu nara yayin da ya ga wuta sai ya ce wa iyalansa a wannan lokacin daga shi sai matarsa falamma qada Musa al-ajal وسار بأهله آنة من جانب الطور نارا يعني دي قبا أجل دي نوكا نا أيكي دا زي قادقو دا زي ونن باوان الله نقري شيكما يأورا مسا إسا أما يقوان هكا دي قبا أكا أورا مسا إريته هكا الله سيكي فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله جد ما تستي إتكني هكا ما تمتن أهل سكي إيالا سكي haka nan Allah subhanahu wataala kissar annabi Lut alayhi salam lokacin da Allah subhanahu wataala yake gaya mana ya tsirar da shi da iyalansa fa anjaynahu wa ahlihi cha illa imra'atuhu kanat min al-ghabirin muka tsirar da shi da iyalansa iyalansa wa ake nufi ana nufin waɗanda suke shi da waɗanda suke tare da shi a gidansa sai Allah ya ce illa imra'atuhu saboda a ka'ida tana cikin iyalansa to haka tsaya wa ahlihi za a dauka har matarsa ta shiga ciki shi yasa sai aka yi togaciya wala istisna'i ne muttasil tana ciki shi yasa aka togace ta aka ce amma fa banda matarsa ita tana cikin wanda suka yi saura wadanda Allah ya halaka su saboda mai saura kafircinta haka na annabi Nuhu alaihi salam lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da shi yayi ya gina jirgin ruwa qulna hamil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhim al-qawl wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil Allah ya ce qulna hamil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlak muka ce ka dauki miji da mata to aure daga kowane jinsi sannan da iyalanka to shi yasa lokacin da dan sa yake shigowa cikin jirgi kuma Allah ya nufi halakar ɗansa yake cewa Allah subhanahu wataala rabbi innabni min ahli ya Allah ɗana fa yana cikin iyalina kuma ce Allah ya ce dauki iyalansa ya tsira da su to kuma gashi ɗansa yake shigowa to shine Allah subhanahu wataala yake yana cikin iyalanka amma yanzu ya fidda kansa da aikinsa innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih baya cikin yanzu iyalanka a ta fuskar nasaba iyalanka ne yana cikin ahalinka amma saboda ya yi aiki mara kyau ya yadda da kafirci to ya cire kansa daga cikin iyalanka saboda alaka da dangantaka ta aqida ta fi karfi saboda sama da alaka da dangantaka ta nasaba ta jini haka nan wanda yake zaune tare da kai a gida ke zaune a guri ɗaya tare da shi a gida ne ko a ina ne to shi ma wannan ahali ne shi ma za ka ci da shi ahali wanda gurin zama ya haɗa ku kamar inda Allah subhanahu wataala a kisar Khadir alaihi salam muka karanta bara shi qala akhraqtaha li tughriqa ahlaha ahla safina su ne waɗanda suke cikin wannan jirgin ruwa za ka kira wannan mazauna wannan guri cewa ahalinsa ne وشهد شاهد من اهلها قصر النبي يوسف وشهد شاهد من اهلها اهلها din yana cikin gidan shi ma dan gida ne kuma babban mutum ne kaga ana nufin ahli baitiha wa qala li fityanihi ja'alu bida'atuhum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idhan qalabu ila ahlihim ana nufin su ko ba gidan su can inda dangin su yake saboda haka wannan kalmar ahl tana daukan duk waɗannan ma'anoni saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam matansa suna cikin ahli baitihi mata annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahli baiti sune farkon ma da aka ce ahli baiti kamar da Allah subhanahu wataala a kisar annabi Ibrahim yake cewa matansa rahmatullahi malaikatu suke cewa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahli albayt da suwa yake ana magana da annabi Ibrahim da matansa Sara lokacin ba su da ko da suka zama النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تشاؤذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال لوكتين ياكين احد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرو غدا الله يجي لوكتين دا كاي سمكو كبرو غدا اهلنكا سواء اهلنسا سواء يبرو سنا دا عائشه سو ام سلمه سو هند دا سوران ماتنسا سو يبرو سو ني اهلن داسا to magabata sun kasance suna kula da lura da tarbiyyar wanda suke gida tare da su sawa'in ƴaƴansu da suka haifa ko wanda suke ruko ko ko waɗanda suke aiki a ƙarƙashin su duk sukan kula da su wajen tarbiyyar su duk suna cikin ahalin sa wa amur ahlaka duk sun shiga kakka dauka iya ƴaƴanka kawai amma waɗanda suke gidanka suna taya matarka aiki ko ƴan aiki banda su a'a suna ciki su ma ahalinka ne da al-qadam da al-jawari duk suna cikin ahalinka duk wani wanda yake karkashinka yana gidanka yana kwana a gidanka yana aiki a gidanka to ahalinka ne ya kamata yana zaka kula da tarbiyar ƴaƴanka to shi ma wanda haka zaka kula da tarbiyarsa hadisi ya zo a cikin sunan al-kubra na bayhaqi na hadisin asim athar ne na al-hasan al-basri rahmatullahi ta'ala alayhi wani mutum ya zo gurin al-hasan al-basri yace ya aba sa'id innani jariyatan hasanat as-sauti law allamtuha al-ghina la'alli akhudhu biha min mali haula wani mutum ne yazo ya samu al-hasan al-basri al-hasan al-basri yana da cikin manyan malaman tabi'ai yake cewa da shi ya abu sa'id ina da wata kuyanga mai daɗin murya wato Allah ya bata murya da dada ko in koyar da ita waka yadda za ta iya fita ta je ta yi waka tana samo mana kuɗi sai ya al-hasan al-basri yace da shi inna isma'ila kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana inda rabbihi mardiya sai annabi isma'il ya kasance yana umartar iyalansa da sallah da zakka kuma ya kasance yarjejje a gurin ubangiji sai ya sake maimaita masa magana sake ƙara gaya masa shi fa ga abin da yake cewa shi kuma sai ya sake maimaita masa inna isma'ila kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana inda rabbihi mardiya ya sake maimaita masa shi mahasa uku yana nuna masa cewa wannan ahalinka ce yadda annabi Ibrahim Allah Isma'il Allah ya ce yana umartar iyalansa da sallah da zakka ma'ana yana koya masa addini kai ma haka ya kamata ka koya wannan kuyanga taka addini ba ka koya mata waka ba don ta samo maka kuɗi saboda haka wanda yake gidanka yake ƙarƙashinka to ahalinka ne shi ma ya kamata ka kula da shi saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da umarci yara da sallah da kula da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan umarni da Allah ya ce wa amur ahlaka bis salah to annabi ya tabbatar da wannan cewa yaro idan ya kai halut tabyiz yana iya bambance abubuwa ya dan tasa ya dan yi wayo to a umarce shi da sallah lokacin da yake shekara 7 to a umarce shi a ce ya tashi ya yi sallah idan ya kai shekara 10 aka ga yana wasa da ita ma a dake shi ko da ba duka wanda zai ji masa ciwo ba ko zai ji ka tashi ma'ana dai a dan daddagwafe shi ya san cewa sallah tana da muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin musnad ahmad yana cewa muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum bil mabaji nabi yace ku umarci iyalan wato ku umarci ƴaƴanku su yi sallah lokacin da suke shekaru 7 idan suka kai 10 kuma ku ga suna taurin kai to ku dan gwaggwafe su sannan ku raba tsakanin su wajen kwanciya wannan zahirin wannan hadisi yana nuna cewa ba za a umarce shi ba a ce tashi kai sallah kafin ya kai 7 ya kai 7 to a lokacin za a fara bashi umarni amma in bai kai 7 ba sai dai a rika masa tayi ko za ka yi sallah da mu za ka yi sallah mu je masallaci ba umarni za ka bashi ba amma za ka dan taya masa musamman in ya zama yana dan wayo shi za ka raka na masallaci mai sallah amma ka shiga yi sallah wannan sai ya kai 7 an gane ko to in ya kai kuma 10 tashi kai sallah ɗaya bai ba tashi fi bai ba uku bai ba sai ka jaro kara an fahimta kafin ya kai tamyiz kafin ya kai 7 yana da kyau a tafi da shi masallaci amma ya zama yana da tamyiz yana iya zai iya tsayawa a sahu ba zai rika ihu ba yana koke koke idan ya hana masallata sallah ba zai iya yawo ba yana hawa bayan wannan ya danna wannan ya hana mutane kushu'i ba irin wannan ba ya zama yana da wayan da zai tsaya ko da zai yarsu kurniyarsa dai ba zai hana mutane kushu'i ba to sai a je da shi amma in ya zama na yaro ne kankani zai ta ihu ya ta ihu to wannan ka a je da shi zai hana mutane kushu'i ko ya kasance yaro ne mara ji dan karami ne baya ji sauraka yana shiga masallaci ya dira ya je ya hau bayan wannan ya yi sujjada ya je ya danna wannan ya taka wannan ya ga wani yaro ya tsunkure shi to kaga duk zai hada masallacin nutsuwa karshe ma watakila har ya matsa kusa da liman karshe a samu wata babbar rafkanwa to haka nan mutum ya kula da sha'anin matarsa ita ma da yi ta'ahudinta ita ma ya yi kokari ya ga cewa ya dora ta akan ya yi mata saiti musamman akan abin da ya shafi sallar nafila yawanci mata ba kowace ce take damuwa da sallar nafila ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tayar da iyalansa cikin dare ce tashi shi sallah cikin dare salatul witr salatul layl akwai sahih muslim hadisin ummu salama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya tashi cikin dare ya subhanallah ماذا انزل الله من خزائن سبحان الله ماذا انزل من الفتن ماذا انزل من الخزائن سبحان الله ماذا انزل من الفتن ايقظوا صواحب الحجر يلا نفهم ما تنسى ربع كاسيه في الدنيا عاريه في الاخره النبي صلى الله عليه وسلم cikin dare ya tashi yana cewa tsarki ya tabbata ga Allah abin mamaki da wannan taskar rahama da suke ta sauka tsarki ya tabbata ga Allah abin mamaki da wannan azaba fitintunu da suke ta sauka to shine yace a tashi waɗannan mata da ke ɗakunan su a tashi su ayqizu sawahib alhujar su ne matan sa ce rubba kasiyatin fi dunya ariyatun fi alakhira ana samun mace anan cikin sutura amma a lahira ta zo tsirara saboda ba ta tsaya ta yi aikin Allah ba haka yana kwadaitarwa akan haka akwai hadisin Abu Huraira da Abu Sa'id wanda yana cikin sunan shi sunan Abi Dawud sunan Ibn Majah hadisa Abu Huraira da Abu Sa'id al-Khudri da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza ayqadha ahlahu min al-layli fa sallaya idza ayqadha ay ar-rajulu ahlahu min al-layli fa sallaya aw salla rak'atayn jami'an kutiba fi adh-dhakirina fi dhakirina kathiran wa dhakirat Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya tada iyalinsa cikin dare suka yi sallah raka'a biyu tashe ta suka yi sallah raka'a biyu rak to za a rubuta su cikin adh-dhakirina wa dhakirat za a sa su cikin wannan ba za su cikin al-ghafilina ba haka nan ya zo a cikin sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi سنن أبي داود سنن ابن ماجة لمسلم الإمام أحمد حديث أبو هريرة رضي الله عنه كي تشوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فسلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء Nabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ji kan mutumin da ya tashi da daddare yayin sallah ya tashi matarsa idan ta ki tashi zuba mata ruwa a fuskar ta dan ta tashi ce Allah ya ji kan matar da ta tashi cikin dare tayi sallah ta tashi mijinta idan ya ki tashi ta zuba masa ruwa in ya san ba din ta san ba zai fada ba ko ya zama saboda wani in haka ta faru to karshe za ta faro ta to amma idan shi zai zuba mata kaga ita ma tana da dama gobe in ta tashi ta zuba mata bismillah
wa dhukuru fil kitabi idris innahu kana siddiqan
Allah ce wazkur fil kitabi Idris kuma ka ambaci labarin Idris a wannan littafi wato alqur'ani innahu kana siddiqan nabiyya lalle shi ya tabbata da yawan gaskiya ne kuma annabi ne wa rafa'nahu makanan aliyya kuma mun daukaka shi wata daraja madaukakiya ko wani guri madaukaki Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci labarin annabi Idris alaihi salam ambato na yabo ambace shi a yabe shi kamar yadda muka faɗa a baya ambatansa a cikin wannan littafi kadai ya ishe shi yabo saboda girman littafin aka yabe shi da cewa kana siddiqan nabiyya, ya kasance ya hada waɗannan sifofi guda biyu, sifatu siddiqiyya da kuma sifatu nubuwa. Yana da cikakken gaskatawa da Allah subhanahu wata'ala. Siddiqiyya kuma ba ta samu har ila yau sai da al-ilmul kamil, sai da cikakken ilimi. Ilimin nan kamil bai ba wani ilimin da ya kai na annabta wanda zai samu wahayi kai tsaye. Saboda annabi ne wanda ya samu wato ilimi cikakke, shine ilimin wahayi da Allah yake masa, yake da kuma tabbataccen yaqini. Sannan kuma ga aiki na kwarai Allah subhanahu wata'ala ya zabe shi, ya yi masa wahayi, ya zabe shi ga manzancinsa. Ibn Kathir ya kawo a cikin littafinsa Al-Bidaya wa Nihaya da Qisasul Anbiya cewa annabi Idris alayhi salam shine farkon annabin da aka bashi annabci bayan Adam da annabi Shid. Annabi Idris shine kuma wanda ya aka bawa, saboda haka kaga ya gabaci annabi Nuhu alayhi salam kenan, yana cikin amudu na tabi Nuhu. Cikin kakannin annabi Nuhu akwai annabi Idris alayhi salam. Ya zo a cikin sahihul Bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya yi isra'i, ya yi mi'raji, ya wuce an kai shi a sama ta hudu, ya gamu da annabi Idris alaihi salam, har ya ce da shi marhaban bin nabiyyi salih wal akhi salih, maraba da annabi wanda yake na kwarai kuma dan uwa na kwarai. To wasu malamai suka ce wannan shine ma'anar wa rafa'nahu makanan aliyya, ai fi sama'ir rabi'a, mun daukaka shi wani bigire madaukaki shine sama ta bakwai, afwan sama ta hudu. Wannan shine kaulin Mujahid cikin malamai. A cikin wasu ruwayoyi da aka samu wadanda basu inganta ba, wasu ruwayoyi ne na Isra'iliyat suna bada kissoshi daban-daban dangane da daukaka shi sama. Akwai kissoshi da ake bayarwa, amma dukkan kissoshi ne Isra'iliya, babu wani abu da ya tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai dai abinda aka ji ko daga Wahab ibn Munabbih ko da Ka'ab al-Ahbar, Ka'ab al-Ahbar, wadanda wannan suna cikin malaman Yahudawa wanda suka musulunta sai zamana wani lokaci sahabbai suna tambaye su wani abu na daga karatuttukan su da suka yi a matsayin su na manyan malamai a cikin addinin su na Yahudanci, sai su fada musu. To irin waɗannan aka ruwaito ba a karɓar su sai idan an samu abin da yake tabbatar da su a cikin abin da ya zo mana na Al-Qur'ani ko ya zo mana daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Cikin abin da aka ruwaito Ka'ab al-Ahbar yana fada wa Ibn Abbas game da annabi Idris alayhi salam cewa annabi Idris wata rana ya fita yana tafiya, sai ya shi zafin rana sosai, wato rana ta dake shi sosai, sai yake cewa Ubangiji, yanzu idan wannan rana ce wannan da nake tazarar da take da shi tsakani da ita, ayi ni ɗaya ga abinda na ji zafinta, to ina kuma ga mala'ikan da ka halitta wanda shi kuma yake ɗaukan wannan ranar kullun, shi yake kula da ita tafiyar shekara 500 da ita ayini ɗaya, shi kuma wani irin zafi yake ji, sai ya ce Allah ka rage masa zafinta, ka rage masa nauyinta. Ina ba ku yadda kissar ta zo ne. To shi kenan sai mala'ikan ya ce abin nan, sai Allah subhanahu wata'ala ta yi rage ma wannan mala'ika zafin da yake ji na ranar da kuma nauyinta. Sai aka wayi gari ya ji abubuwa sun sassauta, sai ce Allah ni kayi da in ɗauki rana in yi wannan aiki, kuma yanzu an wayi gari yau na ji abubuwan ba kamar da ba. Sai ya ce masa ina da wani annabi ne a ƙasa sunan shi Idris, ya yi maka addu'a in rage maka wannan zafin da nauyin da kake sha na rana, kuma na karɓi addu'arsa na yi maka. To shine sai ya ce ya Allah ka haɗa ni da shi mai abota. Sai Allah ya ba shi izini, sai ya zo suna abota da Idris a ƙasa a nan duniya. To sai ya ce, sai shi Idris ya ce wa wannan mala'ika, ya ce naga kana da kuna shiri da mala'ikan mutuwa, mutumin ka ne. Ya ce to don me ba za ka dan neman min alfarma bai dan daga min kafa maimakon mutu da wuri din dan dade din nan ita godewa Allah ita ibada da yawa sai ce to ai ka san shi ajali in yazo ba a jinkirta shi so ba abin a hannunsa yake sai ce ni dai ina san ka dai nema mu wannan alfarma ko za a samu yace to ba komai to wai shine sai ya dauke shi a fuka-fukansa sai ya tafi da shi ya kai shi mahudan rana sai ya aje shi ya aje Annabi Idris a mahudan rana sai ya taho sai ya gamu da mala'ikan mutuwa sai yake gaya masa cewa ina da wani aboki a ƙasa amma gashi abin da yake nema na alfarma mala'ika ya ce to ai kai ma ka san dai abin ba a nuna yake ba idan rai ya zo lokacin ta yi ba a jinkirtawa sai an karɓi ransa alfarmar da zan iya masa kawai shine yanzu dai in akwai buƙatar in gaya masa yaushe zai mutu sai in gaya masa to shine yace eh a gaya masa yadda sanda zai mutu to shine da ya duba file dinsa sai ya ga ai ajalin sa ma ya zo amma kuma ba za a karɓi ransa ba sai a mahu abin nan yawa yana dubawa sai ya ce kai wannan mutumin naka ai ba zai mutu ba yace ba zai mutu ba yace saboda yanzu na gani an rubuta ajalinsa kuma ajalinsa an ce a mahudan rana ne za a same shi yace ai na zo maka da shi yace in haka ne maza ka je za ka samu ya mutu dan ba abin da ya rage yana zuwa ko sai ya same shi ya mutu wannan kissa ce ta Kabul Ahbar Qurtubi ya kawo ta kuma tana cikin a wata ruwayar ta abin as-Suddi ita ma tana daga cikin waɗannan ruwayoyi shi kuma yana batun cewa da ya ji wannan zafin ranar bacci yayi ya tashi sai ya ji rana da ta hudo ya tai masa zafi sosai zafin da ya masa tsanani ya ce to yanzu wannan mala'ika da aka bashi rike rana ya yake ji kenan saboda haka shi ma sai ya addu'a sai Allah ya karɓi addu'arsa sai wannan mala'ika ya tashi ya ga an yi masa wani karamci mala'iku an kasa masa wani gado na haske ta kujera ta haske mala'iku 70 a damansa mala'iku 70 a hagunsa suna ta masa hidima ce ya ubangiji me ya canza kuma ce ai akwai wani bawana da ya yi maka addu'a ya ce abin nan ya ce a rage maka wannan wahala da kake sha ta ɗaukar rana wace to ya Allah ka haɗa ni da shi mana to shine Allah ya bashi izini ya zo duniya ya ga Idris to shine Idris ya ce to da Allah ni ma ko za ka ɗauke ni ka kai ni ga aljanna to shine ya nemi izini gurin Allah sai ya bashi izini sai ya ɗauke shi a fuka-fukansa to suna zuwa sama ta hudu sai suka haɗu da mala'ikan mutuwa sai ya ce ga mala'ikan mutuwa can mu je ku gaisa suka je suka gaisa mala'ikan mutuwa ya ce ai yanzu ni an tura ni ne an turo ni nan ne in ɗauki ran wani wai shi Idris ko ina ta dudduba ban gan shi ba ya ce ai gashi nan mun zaka maka shi wai shi ne ya karɓi ransa a nan aka binne shi a sama ta hudu wanda ita ma kissa ce ita ma Qurtubi ya kata sai ta uku ita kuma mala'ikan da ake wakiltawa yana kai lada ayyukan bayi to shi wanda aka wakilta masa yana ɗaukan ladan ayyukan shi Idris sai kasance duk sanda ya je mala'iku ta mamakin irin yawan aikin mutumin nan to shine mala'ikan mutuwa ya ce shi dai da Allah yana son a bashi dama ya je ga mutumin nan to shine Allah ya bashi izini ya zo ya samu Idris a sifa ta mutum ba a sifa ta mala'ika ba a matsayin shi baƙonsa ne to shi kuma yana yawan azumi saboda ka in yi azumi sai kira shi zai buɗe baki a gida in ya zo sai ya kawo abinci sai ya ga ya ƙi ci to haka dai har kwana uku to ƙarshe dai a wujasa min hukifa wani irin mutum ne kai baƙo kuma ba a baka cin abinci na ya ce to gaskiya zan gaya maka ni mala'ika ne kuma mala'ikan mutuwa kuma kaji dalilin da yasa na zo gurinka saboda muna ganin ana kawo ayyukanka na ibada abin yana bamu mu kanmu mala'iku yana bamu mamaki shi yasa na nemi alfarmar in zo in ganka to shine sai ya ce to da Allah ko za ka dan ɗauki raina in je ake ji to wai shine sai yace ai to sai da izini yace ka nemi izinin a baka ya nemo izini aka ce dan dauki ransa ya dauki ransa daga baya lokaci ya dawo ya farfado yace to kai me yasa kace dauki ranka yace dan in ji yaya ake jin mutuwa dan in mata shiri yace to ko da mu ji da Allah ka nuna mun aljanna ka nuna mun wuta da aljanna yace to mu je bayan ya nemi izini suka tafi aka je aka yi shi kusa da wuta ya suba ma saboda ganin bala'in da yake cikin ta bayan nan kuma suka je aljanna aka shiga da shi bayan an gama mala'ika ya ce to mu je mai da ka gidanka yace ina ai na shigo ke ba zan fita ba yace ba haka fito ba yace eh saboda Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut ko ba ka danna namun ba yace na danna namaka yace kuma yace wa in minkum illa waridha ba wani sai ya bi ta wuta ba mun bi na ganta hanna su ba shi kuma an ce wa ma min habi mukhraji ba za a fito da su daga aljanna ba to dan ne za ka fito da ni saboda haka sai Allah ya aika wani mala'ika aka ya jibba gangannin abin da sai aka kyale shi wannan duk kisoshi ne wanda Qurtubi ya kawo su al-Baghawi ya kawo su a tafsirin sa na kawo su dan na san wasu ba sanin tafsirin za su ka faɗa to amma duka babu wani abu tabbatacce wanda ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wata riwaya sahihiya babu shi duk isra'iliyat ne zaka warafa anahu makanan aliya matsayi mai girma mun daga shi matsayi mai girma rafu anan ba wai lalle ya zama yana nufin abin nan ana nufin da jikinsa ba jikinsa kamar yadda aka ga ya ga sauran annabawa ai ya ga annabawa da yawa a sama ya ga annabi Yahya ya ga annabi Zakariya ya ga annabi Musa ya ga annabi Ibrahim alayhi salam ya ga annabi Isa zaka annaba da yawa ya gani amma akwai daukaka daraja tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat sauraka wa rafa'nahu makanan aliyya wannan shi ma daraja ce madaukakiya da Allah subhanahu wa ta'ala yayi masa ya bashi ilimin da yafi na wadanda suka gabace shi ko kuma a lokacin sa babu wanda yake da ilimi kamar nasa domin shi ilimin sa na wahayi ne ana yi masa wasu daga cikin malaman tarihi suna cewa shine farkon wanda ya koya wa dan adam yadda ake gina gari ake gina gari ayi gine-gine shine farkon wanda ya fara nuna musu shi ya fara kawo ka'idoji na ilimi shine farkon wanda ya fara kawo ka'idoji na tarbiya shi ya fara kawo abinda ya shafi ilmul hisab ilimi na lissafi da taurari da sauransu akwai hadisi cikin sahih muslim hadisin muawiya ibn al-hakam as-sulami lokacin da yazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin mutanen mu akwai masu yin bokanci annabi ya ce kakku je gurin su kakku yadda da su yace to akwai kuma masu zana kasa wa fina rijalun yaqutun a cikin mu akwai masu zanan kasa irin masu duba din nan masu abin da buga kasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu kana nabiyyan min anbiya'illahi yakhuttu faman wafaqa khattahu fadhaka yace akwai wani annabi daga cikin annabawan Allah yana zana kasa wanda zanan sa ya dace da nashi to wanda ya dace to shine annabi malamai suka yi ta bayani malamai duka sun tafi akan haramcin mutun yace ya buga kasa ya gano maka wani rabanka ko ya gano maka wata sa'a ko ya gaya maka wani abu na gaibi wannan haramun ne mutlakan da'awar ilimin gaibi ne to kuma suka ce wannan hadisin da yawa daga cikin malamai sun fassara wannan hadisin da cewa kana nabiyyan wasu sun ce Idris ne alayhi salam shine aka bashi shi ma hadisin bai faɗi sunan ba amma malamai wasu suna cewa shine annabi Idris wasu sun ce annabi Ilyas wasu sun ce Khalid ibn Sinan wasu sun ce Daniel wasu sun ce Idris din shine annabi Ilyas to suka ce wannan maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani wafaqa khattahu fadhaka alama ce ta yake nuna tsawatarwa ba wai yake bada umarni ba tunda yaya za a yi ka gane cewa kai zanan ka ya dace da wannan annabi kaga ya hada ka da abin da ba zai yi ka gane ba kaga in akai ta'liqin abu da mustahil ana hani kenan gare shi a sa a ce kai wani abu amma abin ba zai yi ba kamar ana nuna maka ka guji abin ne saboda suka ce anan annabi sallallahu alaihi wasallam ce faman wafaqa khattahu fadhaka wanda ya san in ya zana yayi daidai da wannan wancan annabin to shikenan an bashi yayi waye yake da wannan ilimin zai fita zanen shi yayi daidai da annabi babu shi ashe kaga a bari ba shine daidai sannan wannan annabi wahayi ake masa shi annabi ne Allah subhanahu wataala ya sanya masa wannan daga cikin alamomin annabcin sa idan ya zana Allah zai sanar da shi abin da yake so ya sani kaga wannan alama ce ta annabcin sa kamar mu'jiza ce Allah ya bashi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Isa alaihi salam وأنبئكم بما تأكلون وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إذن كذو قبع النبي إساء عليه السلام زي جاء مكا من كتي أكيدنك من كما كأجي من كما كتي كذا بأقبانك بأقبانش كتي بأ هو بأقبانش كي أجير بأ أما الله يتندش توشي ما ولا زي زما واتوين على كتشين مؤجزوزين دا الله يباشي إذن كذو دا وانا أبو زي إيا جاء مكا ta hanyar ya zana kasa sai Allah ya sanar da shi abin nan din to kaga wani yazo ya ce shi ma yanzu yayi zani saboda annabi Idris yana yi har yayi hujja da wannan akwai wani tabararren malami ya taba hujja da wannan wannan tabarewa ce da tabewa ka halatta wa mutane da'awar ilimin gaibi kuma abin da suke wani abu ne da in an gaya maka sirrin kowa ma zai yi kenan kowa ma sai ya zama mai abin nan khutut ne ba ake zuwa ayi a zo da ya samu abin da in ya zana ba tare da ya san nawa ya zana ba kawai zai ta zana bai san nawa ya zana ba sai ya rika goge biyu in ya goge biyu sai ya zama da saura biyu sai ya ce to za ka yi nasara in ya goge biyu ya zama da saura ɗaya ba ya da ɗan uwa sai ya ce to ba nasara to kai ma ba ka yi ba kanka wannan ba to wannan fa shine surkullan fa kawai wani abu ne na wasa da hankali sai kawai kaga ya wani tsayaya yana wani tunani ya ga wani abu saboda wannan haramun ne Allah subhanahu wataala ce ulaika allazina
an'ama Allahu alaihim minan نبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا
Allah subhanahu wata'ala yace ulaika allazina an'ama Allahu alaihim wadannan sune wadanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina daga cikin annabawa min zurriyyati adam daga zurriyar annabi adam wa mimman hamalna ma'a nuhin da kuma zurriyar wanda muka dauka a jirgin ruwa tare da annabi nuhu wa min zurriyyati ibrahim da kuma zurriyar annabi ibrahim wa isra'il da annabi yaqub shine isra'il وممن هدينا واجتبينا وكما ذريار ودن مكا شريت دسو ومكا ذابيسو إذا تتلى عليهم آية الرحمن إذن أنا كرن تامس آيوين ألا مرهما خروا سجدا وبكيا سيس فاتسنا ما سجدا سنا كوكا ألا شيء أولئك ودن النباوة باوي أنا نفن النباوة أنك أنبتا ودن سورة كذبا أنا نفن جنس النباوة قبادها an ambaci wasu daga cikin annabawa kamar da kuka ji a wannan sura Allah ya ambaci annabi Ibrahim alayhi annabi Isa annabi Ibrahim alayhi salam ya ambaci annabi Musa annabi Isma'il sannan annabi Idris alayhi salam baya ta ambaci annabi Zakariya annabi Yahya to waɗannan wani abin nan samfuri ne na tawagar annabawa shine Allah ya ce ulaika waɗannan annabawan duka ma'ana da waɗannan da aka ambata da waɗanda ba a ambata ba dukan su sune allazina an'ama Allahu alaihim sune waɗanda Allah ya musu ni'ima wato su suka cancanci ni'imar Ubangiji subhanahu wataala saboda kasancewar su suna cikin waɗanda Allah ya shiryar kuma ya zabe su don haka sune suka fi cancantar Ubangiji subhanahu wataala ya musu nuna musu kauna da soyayya kamar yadda suka nuna masa kauna da soyayya suka girmama shi. Kuma waɗannan su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake umartar mu a kullum mu riƙa roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mu akan hanyarsu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, su ne hanyar waɗanda kai musu ni'ima ba waɗanda kai fushi da su ba ba kuma batattu ba. Saboda haka su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu mu roƙi Allah a cikin sallolinmu cewa ya shiryar da mu tafarkinsu, ya zama da muna tare da su. Su ne duk wani wanda ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ɗa'a, ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗa'a, ya rayu a kan haka har ya koma ga Allah, to zai tashi cikin wannan tawaga. Wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim min annabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah ya ce duk wanda ya bi Allah ya bi manzonsa, to wanda yana tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima, minan nabiyina daga cikin annabawa, was siddiqina da siddiqai, was shuhada'i da wanda suka yi shahada, was salihina da mutanen ƙurai. Allah ce wa hasuna ulaika rafiqa, wannan tawaga madalla da ita, wannan tawaga ta yi kyau. Allah ce min zurriyati adam, daga zuriyar annabi adam alayhi salam, wanda suke zuriyar annabi adam kamar annabi idris alayhi salam da muka ambata a cikin zuriyar annabi adam alayhi salam. Sannan wa mimman hamalna ma'a nuhin, sai kuma zuriyar wanda muka dauka tare da annabi nuhu, daga cikin zuriyarsa akwai annabi ibrahim alayhi salam, sai kuma wa min zurriyati ibrahim, sai kuma daga zuriyar shi kansa annabi ibrahim din, daga cikin zuriyarsa akwai ishaq da yaqub da isma'il, sai kuma wa mimman hadaina wajtabaina, to daga cikin zuriyar isra'il kuma akwai musa, akwai haruna, akwai zakariya, akwai yahya, akwai isa, akwai ita kanta mahaifiyarsa maryam alayha salam. To shi yasa anan Allah subhanahu wataala ya rarraba nasabar su, duk da cewa dukan su suna tikewa ne zuwa ga annabi adam alayhi salam, shine uban mutane duka. To amma akwai waɗanda suka kasance bayan annabi adam alayhi salam, wanda yake uba na biyu na mutane shine annabi nuhu, shine abul bashar tsani kamar yadda muke faɗa, saboda zuriyar da take tare da shi su kadai da suka yi taura bayan ruwan dufana. Shi yasa Allah da ya kawo min zuriyati adam sai ya ce wa mimman hamalna ma'a nuhin, kamar a nuna waccan zuriya ta zo, sai kuma wata zuriya ta biyu ita ce zuriya annabi nuh. To anan annabi idris ya shigo, da shi ne muka gama ambatansa yanzu. To shi yana cikin salsalar kakannin annabi nuhu alayhi salam. Haka wannan ita ce magana mafi rinjaye cikin maganar masana tarihi game da annabi idris, domin akwai waɗanda suke ganin cewa annabi idris alayhi salam yana cikin annabawan banu isra'ila ne, kamar ibn al-arabi al-maliki a tafsirinsa ya tafi akan cewa annabi idris ya zo ne bayan annabi nuhu, wato bal ma ya zo cikin zurri cikin wato salsalar annabawan banu isra'il. Hujjar ta kuwa shine hadithul isra, wanda muka faɗa ɗazu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi a sama ta hudu, da ya gaishe shi ya ce marhaban, shi kuma sai ya ce da shi marhaban bin nabiyyi salih wal akhi salih, wa marhaban bil akhi salih wal nabiyyi salih, maraba da ɗan uwa na ƙwarai kuma annabi na ƙwarai. Yayin da ya ga annabi adam kuma cewa marhaban bil ibn salih wal nabiyyi salih, da yake annabi adam uba ne, sai ya ce maraba da ɗa na ƙwarai kuma annabi na ƙwarai. Haka nan nuhu shi ma ya ce maraba da ɗa na ƙwarai. To amma idris sai ya ce marhaban bin nabiyyi salih wal akhi salih, shi bai ce wal ibn salih ba. Suka ce to kaga shi ma da uba ne kamar yadda suke iyaye, to da shi ma haka zai ce, ba zai ce wal akhi salih ba kamar yadda sauran annaba suka faɗa. To wannan ita ce hujjar ibn al-arabi na cewa annabi idris yana cikin annabawan banu isra'ila ne, ba wai ya gabaci annabi nuhu ba. Amma ibn hajar yana cewa tana yiwa ya faɗa haka, wannan hujjar ta shi tana da ƙarfi, tana da kyau, amma tana yiwa ya faɗa haka min babu tawadu, ya faɗa haka saboda tawalu kawai, ba wai dan abin nan ba. Amma yawancin malamai sun fi ganin cewa yana cikin amud annabi abin nan, yana cikin nasabar annabi nuhu alayhi salam. Waɗannan annabawa su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul an'am ya faɗe su ayo wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim fa wahabna lahu shi wa annabi ibrahim fa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina shi wa nuhan hadaina min qabl wa min zurriyatihi daud wa min zurriyatihi damiri yana kowa zuwa gawa nuhu ko annabi ibrahim annabi ibrahim saboda kansa ake magana wa min zurriyatihi daud wa sulaiman wa ayyuba wa yusufa وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا وعيسى وزكريا وعيسى ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين كاغا ان دوكا ان امباتي ذريه النبي ابراهيم عليه السلام ان امباتي لوط ددا cewa shi ba cikin ƴaƴan annabi ibrahim ba amma annabi ibrahim baffan sa ne baffa kuma kamar uba ne tunda annabi lut dan uwan annabi ibrahim ne lut ibn haran ibn azar dan uwan annabi ibrahim ne alayhi salam shi yasa aka fade shi a karshe a cikin wannan jerin gwano a lokaci yayi zamu dakata anan wanda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.